أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم وآلاهم إلى يوم التناد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بيان حكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى لرى وانا ما صلاتي من البركة اجتم وانا اندري نرانر السبب goma sha shida ga watan al-Muharram shekarar hijira 1442 wanda kuma ya zo daidai da biyar ko ga watan Satumba miladiya shekara 2020 a wannan gari na Hadeja don gabatar da wa'azi na addinin musulunci da munasabar aure na dan uwa Malam Jibrilu Ahmad da muka halarta wanda aka daura yau. Muna masa addu'a Allah madaukakin sarki ya sanya albarka cikin wannan aure nasa, ya bashi iko rikewa bisa dokokin shari'a da adalci. Allah subhanahu wa ta'ala ya wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin wannan aure da sauran aurereki na jama'ar musulmi a ko'ina suke a duniya. Allah ya arzuta su da zuriya ta kwarai mai albarka ya ba su ikon yi musu tarbiya. Mu ma Allah ya albarkaci zuriyar mu ya ba mu ikon yi musu tarbiya kamar yadda ya yi mana umarni. An umarce ni da na gabatar da nasiha a ni kaina da sauran yan uwana gabanin malamina Sheikh Abubakar Mukhtar ya ci gaba da gabatar da wa'azi. Zan yi amfani da wannan damar da dan isar da sako wanda ya danganci wato mu'amala ko zamantakewa ta ma'aurata a mahanga ta addinin musulunci. Shi namiji idan ka dube shi a gidan aure, cikin gidansa da wajen gidansa in dai ma'aurati ne, to shi shugaba ne a kan iyalansa. Ko yana gari ko baya gari, ko yana da lafiya ko ba shi da lafiya, hakkin kula da iyalansa da tsayuwa a kansu ya rataye a wuyansa ne. Kuma wannan shugabancin yana tafiya da shi ko da yana halin tafiya. Shi yasa magidanci yana nesa za a yi masa waya, yaro ba lafiya, shi kuma sai ya ɗauki waya ya dauki matakin da ya dace, saboda duk da baya nan ma shi ne mai gida kuma shi ne tsayayye. Mace tana ƙarƙashin kulawar namiji ne a zamantakewa ta aure, tana bin umarninsa, tana kuma hanuwa daga abin da duk ya hana. Matuƙar ba umarni da sabon Allah ko kuma hanin keta dokokin Allah ba. Mace za ta kasance mai yin biyayya a mijinta iya bakin ikonta, cikin abin da bai saba wa Allah ba. Har musulunci wani lokaci ya kalle ta kamar wata tsararriya, kamar wata wacce take fitunan yaƙi, ko kamar wata baiwa, alhalin ba baiwar bace. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce ya ce, kar ɗayanku ya doki matarsa irin dukan da ake wa bawa, irin dukan kamar ya samu bawa. Kaga wannan ya nuna cewa ba baiwa ba ce, amma saboda tsabar ɗa'a da biyayya da musulunci ya ɗora mata, har wani lokaci yakan mata kallon wata tsararriya killatacciya. Annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi cikin hadisi ingantacce, yace istausu bin nisa'i khairan fa innama hunna indakum awan. Ku yi wasicin alheri ga mata, wato ku yi riko na alheri da kulawa ta alheri ga mata, domin su a wajenku wasu tsalallu ne. Allah ya dora musu nauyin ku tsare su, ku killace su. Sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu yake cewa an-nikahu riqqun falyanzur ahadukum inda man yuriqqu karimatahu. Aure tsari ne, don haka kowanne cikin ku ya dubi waye dace ya dauki wato yassa ya bashi tsari. Saboda idan ka dauki ya ka bai wa mutumin da bashi da kirki, to a wajen wannan tsarin ne zai bautatar da ita, zai cutar da ita, zai yi amfani da damar da shari'a ta bashi na wato tsayuwa da kuma shugabanci, sai ya wuce gona da iri. Amma mai karamci wanda ya san matsayin mace a wajensa, to shi zai tsare ta ne tsari irin wanda musulunci ya tanada, babu cutarwa a cikinsa, sai kyautatawa da daɗaɗawa. Shi yasa Sayyidina Umar ya ce kowanne ɗayanku ya duba wa ya dace ya bashi ƙyarsa domin ya tsare masa ita a matsayin aure. Malam Ibn Kathir Allah ya masa rahama yake cewa ar-rajulu qayyimun 'ala al-mar'ati ay huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alayha wa mu'addibuha idha wajjat. Namiji yana tsaye akan mace, wato shine shugabanta, shine babba akanta, shine mahukuncinta, kuma shine mai ladabtar da ita idan ta bokare, wato idan ka kauce hanya. Duka wannan namiji yana daga iko da shari'a ta bashi ta tsayuwa a kan mace. Abinda wannan tsayuwa da kulawa da shugabancin namiji akan matarsa yake nufi shine wata amana ce aka danka a hannunsa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisi ingantacce, istausu bin nisa'i khairan fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillahi. Amana ce aka dauka aka baka, an raba ta da uwarta da ubanta a daidai lokacin da ta kawo amfani, kai kawai amfaninta za ka ci. Su sun sha wahalarta, sun kai ga renanta zuwa wani mataki da su ma a lokacin da yiwuwa za ta fara yi musu amfani. Ta kawo kai, ta koyi abinci, ta koyi shara, ta koyi ayyukan gida, amma daidai wannan lokacin kuma suka ɗauka sai suka baka, kai za ka ci gaba da cin amfaninta, su sun gama cin wahalarta. To kaga wannan amana ce, an raba ta da 'yan uwanta, an raba ta da anguwarsu, mai yiwuwa ma an raba ta da garinsu. An kawo maka ita, kana bako a wajenta, iyayenka baki a wajenta, 'yan uwanka baki a wajenta, abokananka baki, anguwarku bakuwar anguwa, garinku bakon gari. To idan baka kasance mai karamci ba da sanin ya kamata, to wannan amana ba lallai ka iya rike ta yadda ake bukatar ta ba. Sannan kana tare da wannan amana, za ta bi umarninka, za ta hannu daga hannunka, har ma idan an samu karo tsakanin umarninka da umarnin mahaifanta, umarninka ne a sama. Idan an samu karo tsakanin hannunka da hannun mahaifanta, hannunka ne a sama, duk matsayinka ya kai haka. Ba za ta fita ba daga cikin gidanka sai da izininka. Annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce duk matar da ta fita daga gidan mijinta ba da izininsa ba, to Allah maɗaukakin sarki zai kasance cikin fushi a kanta har sai ta dawo ko mijin nata ya yarda mata. To har ka samu wannan dama na cewa sai da izininka. Har ma wasu hadisai sun zo a kan dukiyarta ma ba za ta yi tasarrufi a kan dukiyarta ba sai da izininka. Har ya kai ga ibada irin ta nafila kamar azumi, ba za ta yi azumin nafila ba kana nan a gari sai da izininka. Duk wannan matsayin an dauka an danka a hannunka a matsayinka na amintacce, a matsayinka na nabici, kuma shi ake nufi da wannan tsayuwar. To kaga wata dama ce aka dauka aka bayar, idan ba a dace da tsayayye ba, idan ba a dace da wanda ya san girman amana ba, in ba a dace da mai mutunci ba, to sai ya walakanta wannan damammaki ya dinga cutar da wannan mata. Ba haka kawai bane, ba haka kawai bane aka dauki wannan mata aka danka a hannunka aka baka waɗannan damammaki a kanta, ba haka kawai bane. Akwai dalilai, dalilan malamai sun ambace su sun kai guda hudu. Dalili na farko da yasa ka samu iko akan mace irin wannan iko, akwai fifiko na musamman da Allah madaukakin sarki ya hukunta a tsakanin namiji da mace. Wannan fifiko na musamman din ya hukunta namiji shine wanda zai iya sarrafa mace, ba mace ce za ta iya sarrafa namiji ba. Tun ababin halitta, halittar su ba iri ɗaya ba ce. Halittar namiji ta ɗara halittar mace, kamar da Alƙur'ani mai girma ya tabbatar da haka. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. مزاجي سوسكي دا سيواء كما تاي سند فيفي كون دا الله مدوكا كنسلكي يفيفي تا ساشن سوى كان ساشن كما ريادا ما تر عمران اتكن سورة آل عمران لوكا تندا تسا متكي تدوكا وعلا القوارين وننتكي ناتا عبند تحيفا تاهولي شوى الله subhanahu wa ta'ala. To sai gashi kuma da tazo haihuwa sai ta ga kyamata ce, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa. Da ta haifi wannan yarinya sai ta ga mace ce, sai ta ce ya ubangiji abinda na haifa mace ce. Ita tayi zaton za ta haifi namiji ya zama horarre wa Allah, hidimomin addinin Allah, dawainiyar masallaci, al'amarin jihadi, ta horar da shi wa Allah subhanahu wa ta'ala, ta sakkare shi. Sai ta gama ta ce, ta ce ya Ubangiji na haifu amma sai gashi mace na haifa. Sai Allah ya ce kuma fa Allah ya fi ta sanin mai ta haifa. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah ya fi ta sanin mai ta haifa. Wa laysa dhakaru kal unsa. Namiji kuwa ba kamar mace yake ba. Wannan ya nuna cewa namiji da mace suna da bambanci. Alƙur'ani ya nuna haka, nassoshin hadisi sun nuna haka, da suke kira zuwa ga a tafsasa wa mata a yi musu riko kamar yadda ake rikon kwalba da gilas. Nassoshin hadisi sun yi ishara zuwa ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafsasa wa mata. Wannan ba kuma yake nunawa ba, illa yana nuna wato bambancin kira da halitta da ke tsakanin namiji da mace, da ke tsakanin namiji da mace. Don haka wannan fifiko ya tabbata a shari'a kamar yadda ya tabbata a waki. Idan ka duba rayuwar da ake yi din ma, za ka ga akwai bambanci tsakanin mace da namiji, bambancin da babu mai musu a kansa sai mai taurin kai mai neman jayayya. Amma bambanci ne bayyananne, yadda za ka samu ayyukan wahala, gine-gine, tone-tone, rijiya, shadda, rainet, lambatu da sauran ayyuka na wahala, za ka ga maza ne suke yi ba mata ba. Tuka motoci, musamman manyan motoci, ko da dai na taɓa gani wata mata tana tuka tirela, amma sai ya zama abun nunawa da yaɗawa a duniya, saboda ba haka aka saba ba. Mace mai kamar maza, sai zama mata da maza kowa yana gani yana mamaki mace tana tuka tirela, saboda ba aikin ta bane. Wannan yana nuna wato duniya ta yarda cewa namiji ya fi mace kwari. Kuma haka in ka duba ilimomi waɗanda suke masu wahala, irin na likitanci, irin na law, irin na engineering da sauransu, za ka ga ba mata a ciki kaɗan ne, maza ne suke da yawa a ciki. Ba komai yake kawo haka ba, illa fifikon duniya ta yarda da shi, waƙi haka ya tabbatar. Sannan haka shugabanci, in ka dubi shugabancin duniya, za ka ga mazaje ne shugabanni galibi, shugabanni mata ɗan tsirari ne a shugabannin duniya.
kasa irin America din lalacewa Amerikawa aka tsaya takara tsakanin namiji da mace amma kuma aka murde zaben aka ce namijin ne ya ci duk da lalacewarsa da shekartakarsa da tsiyata kunsa amma sai da aka murda saboda ba sa son mace ta shugabance su wallahi Allah suna ganin kasa irin America bai dace da shugabancin mace ba wannan duka yana nuna wato duniya ta yarda da wannan fifikon da Allah madaukakin sarki ya riga da ya tabbatar da shi a cikin alqur'ani mai tsarki don haka wannan shine sababi na daya da yasa kai miji ka samu dama na iko da shugabanci akan matarka sannan sababi na biyu dukiya da kunnutsa akan dalilin wannan mata tun daga kama daga sadaki zuwa ciyarwa da shayarwa da kake wannan dukiya da ka kashe kuma kake ci gaba da kashewa wurin zama tufafi abinci abin sha magani da sauran bukatu na rayuwa kayan kwalliya da sauransu wannan yana daga cikin sabubban da suka sa ka samu ikon tsayuwa akan wannan mata wai inda a ce zaka kasa idan ta dauke ka ta kai ka ga alkali tace baka bata abinci baka bata ruwan sha babu ɗakin kwanciya mai kyau idan ana ruwa a zaune ake kwana kuma aka bincika aka tabbatar da hakan kuma aka nemi ka dauki mataki kace ba za ka iya ba baka da ƙarfin da za ka iya to za a kashe maka auren saboda ba amfanin ka ci gaba da shugabanci a kanta alhalin baka da dukiya da za ka dauki da wainiyarta don haka ka sani cewa a sanadin dukiyar da kake nutsawa wajen dawainiyarta yasa ka samu ikon shugabanci a kanta inda babu wannan dawainiyar to da kai ma ba za ka samu wannan iko a kanta ba Allah ta'ala yace bima faddalallahu ba'dakum ala ba'din yace wa bima anfaqu min amwalihim da kuma wato sanadin ciyarwa da suka yi daga dukiyoyinsu sannan sababi na uku daga cikin sabubba da suka sa namiji yake samun iko na shugabanci akan mace akwai cikar hankali namiji yana da cikar hankali fiye da mace hankalinsa ya dara irin hankali na mace kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da haka yana nasiha wa mata a masallacin Idi yace ku yi sadaka ku matsa da yin sadaka domin an nuna mini wuta na ga mafi yawan ƴan cikin wuta ku ne mata suka ce ya ma'aikin Allah me yasa yace saboda kuna yawaita tsinuwa kuma kuna kafircewa zamantakewa ta aure ba komai yasa haka ba kuma sai wato karancin hankalinku da karancin addininku sai annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi suka tambaye shi me karancin hankalin yace ba kwa ganin shedar namiji daya shine daidai da shedar mata biyu suka ce haka ne yace to ai wannan alama ce ta raunin hankali ba kwa ganin mace idan ta yi haila bata azumi bata sallah wannan shine wato raunin addini to waɗannan abubuwa guda biyu raunin hankali da raunin addini suna daga cikin sabubba da suka sanya namiji ya samu wannan shugabanci da iko akan mace wannan abubuwa guda hudu inda a ce namiji zai rasa su ko zai rasa ɗaya daga cikin su to sai ya samu matsala a ainihin kulawarsa da gidansa ka samu mutumin da ainihin yake da gazawa wajen kulawa da iyalansa ta hanyar ciyarwa sai ka samu gidan yana kokarin kwacewa a hannunsa sai ka samu ikonsa ya yi rauni a gidan sosai galibi yana daga cikin sabubban da yasa tarbiyya take lalacewa zamantakewa tsakanin mata da miji yake gurbacewa talauci idan ya gaza daukan nauyin da ya kamata ya dauka to daga nan ita ma matar ta samu wani karfi da za ta iya yin doguwar miƙa har ta wuce mayafinta to sai kaga ana jin su shi yana jin wannan ikon a ransa amma ba kwabo ita kuma tana ganin ikon na menene bayan ga hakoki nan burjik ga matsaloli bai toshe ba bai iya gyarawa ba haka namijin ya samu rauni a hankalinsa to sai ka samu ya gaza wajen tsayuwa akan iyalansa. Haka namiji idan ya samu rauni a addinin sa, sai ka samu iyalansa sun raina shi, bashi da sauran mutunci, baya zuwa sallah masallaci, baya sallah a gida ana gani, sai rauni na kula da gidan sai ya shigo ciki, sai kaga a sakamakon haka reni ya shiga tsakaninsa da iyalansa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu yin nafila a gida, yace kar ku mayar da gidajen ku kaburbura, ku dinga yin nafila, sallar farilla aje masallaci, sallar nafila kuma ayi a gida, saboda iyalanka su koyi addini a wajenka, su tabbatar da kai mai addini. To da zarar ka samu raunin addini, idan ma idan iyalanka suka fika kulawa da addini, to rauni ya shiga cikin shugabancinka. Waɗannan su ne sabubba da suka sa kai namiji ka samu iko akan iyalanka, don haka ka yi riko da waɗannan sabubba domin ka ci gaba da tsayuwa akan iyalanka, da kuma jajircewa da samun damar da namiji yake samu akan iyalanka. Idan kai sakaci da waɗannan sabubba, to ka sani cewa gidanka, gwargwadon sakacinka, gwargwadon yadda shugabancin gidanka zai rika kwace maka, yana canza alƙibla. To wannan iko da dama da namiji yake da shi akan iyalansa, to ba wai tunda an ce kai ne tsayayye abu umarninka a hannu daga hannunka, kar abu ta sai da izininka, a yi maka da'a da sauransu, kai kuma sai ka rika jin cewa ai ka samu wata dama da za ka yi wannan shugabancin iyasan ranka. Kai ne mai shatawa kanka dokoki, kai ne mai shatawa kanka iyakoki, kuma za ka ja musu ƙetin duk wanda ya shiga za ka hura. Da haka sai kake jin kawai gidanka a hannunka, wato tamkar wata ledar minci ne za ka murza ta yadda ka ga dama. To shari'a sai ba ta yi maka, sai ba ta baka wannan damar ba. Da haka ikon da aka bai wa namiji na kula da iyalansa ba iko ba ne wanda aka bar shi sake ba ƙaidi cewa ya yi abin da ya ga dama a cikin shugabancinsa da iyalansa. Allah Maɗaukakin Sarki ya ce, ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأن آية وتتوقوا منا تنا من إشارة مطعين نمجي أكن إيالانسا الله بيزبا مطعيدو يأيكو يديك دامابا دا تن أجاهلية matar ma gadanta ake yi gadon ganin dama. Idan mutum matar wansa ta mutu, ko matar waninsa ta mutu, ko matar kaninsa ta mutu, kawai gada zai yi, kawai hukunci zai yi cewa matarsa ce, sai ta zama matarsa ko ta yadda ko ba ta yadda ba. Allah ta'ala ya ce a'a, baya halatta ku dinga gadan mata a latira. Wannan ka dauke shi kai amfani da shi har yanzu ba gadu ba auren shi kansa. Allah bai baka damar ka auri mace a latira ba ta son ka, amma ka aure ta da wannan kiyayyar, ka sako ta a cikin shugabancinka da wannan kiyayyar. Idan aka yi haka da kai da wanda ka aura, da wanda suka aura maka, ba su yi mata adalci ba. Kuma Allah subhanahu wata'ala zai tambaye ku saboda kun cutar da ita, ba ku ba ta haƙƙinta ba. Musulunci bai yarda a sa mace a gidan aure bisa tilas ba. Musulunci bai yarda ka auri mace bisa tilas ba. Sai tana son ka, ta yarda da kai a matsayin miji, domin wannan ne zai ba ta damar ta yi maka biyayya, ta bi dokokin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa na rayuwar aure. Da zaran an aza harsashin auren akan kiyayya, to wannan an buɗe ƙofa ta sabawa Allah a cikin zamantakewa. Wanda kuma ko da auren soyayya aka yi, matuƙar sabawa Allah ya shigo cikin zamantakewar. Wasa da hakkoki da wasa da dokokin Allah ya shigo cikin zamantakewar, to rabuwa ita ce magani. To balle a ce tun ginin auren ma dama an gina shi ne akan ba za a bi dokokin Allah ba. Allah Maɗaukakin Sarki bai ba da wannan damar ba. Sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce, kar ku kuma matsa musu, ku kuntata musu, kar ku matsa wa mace, ku musguna mata zamantakewa, a dinga mata bugun ciki ta yadda idan ta faɗa a gida ma ba za a gaskata ta ba. Kai kuma burinka idan da duk take ba ta so ta haƙura da kai, to ta biya ka duk abin da ka kashe da tafiyarsa. Idan kai haka ka zalunci kanka, ka zalunci kanka, ka cutar da ita. don haka ba a baka damar ka kuntatawa mace ka hana ta walwala da jin dadin rayuwarta don tana rayuwa a karkashin ka ba. Allah ta'ala yace sai dai idan sun zo da alfasha wacce take bayyananna kuna da hujja wacce ta daukan mataki akan su da hukuncin da bai saba wa Allah ba, sai Allah yace ku yi mu'amalance su wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ku mu'amalance su da ma'rufi. Ma'rufi abunda wato al'ada take ganin sa kyakkyawa kuma bai saba wa shari'a ba, irin yadda kuke zamantakewa da mata, irin yadda a karkarar ku ake zama da mata, kama daga wurin zama da irin abincin da ake ci da yanayin mu'amala da shige da fice, to irin wannan mu'amala za ka yi wa matarka. Idan kai wa matarka mu'amala wacce ta sabawa yadda al'adar ku take mu'amala da mace, kuma sai aka samu mu'amalar ka ba ta sauƙaƙe mata rayuwa bane, ta ƙara kuntata ta a rayuwa ne, to babu shakka baka mu'amalanci mata da mu'amalar da Allah madaukakin sarki ya umarce ka ba. Kwanan nan wani bawan Allah ake koka al'amarinsa da matarsa take koka al'amarinsa cewa ya aure ta amma ta samu sharuɗa da ba za ta iya rayuwa da su ba, yana da wasu mata ba ita kadai ba ce, daga cikin dokokinsa shine ba za su yi magana da junansu ba, gidan ɗaya ne suna gida ɗaya amma kar wata ta yi magana da wata, da haka ko suna tadi a tsakaninsu suka ji motsinsa ya dawo dole su zanta da gudu kowa ta nemi wurin shiga, domin dokarsa shine kar wata ta yi magana da wata, dokarsa ce ba za su rike waya ba, ba waya a hannunki kowace iri ce duk arhar waya kawai waya ne babu, ba za ki waya da kowa ba. To kaga wannan harkansa ya sa kurkuku, domin wata bukatar shi ma ta waya zai samu biyan bukatar, shi ma ta waya za a gaya masa wata matsala, ta waya za a faɗa masa wani alheri, ta waya za a gaya masa wata musibar da zai yi obakomin ɗin ta ya shawo kanta cikin gaggawa, shi ma ta waya ne zai magance wasu matsalolinsa, to ya haramta wayar a gidan gaba ɗaya. Sannan kuma ƴar uwarta ko ɗan uwanta ba zai zo gidan ba, ba wani ɗan uwanta mai zuwa, ba wata ƴar uwarta mai zuwa, kai dokoki dai irin waɗannan na rashin mutunci da rashin arziki wanda sun saba wa irin yadda aka san zamantakewa da mata, to kaga wannan kwata kwata ya saba wa ma'arufi, ya saba wa abin da aka sani, tsarin da aka sani ake rayuwa da mata a al'adunmu. To Allah subhanahu wataala cewa ce a rayu da su da rayuwar da aka saba irin ta al'ada, sai Allah yace idan kun kyamace su ne, idan ba ku san su ne, to ba ku sani cewa da yawa za ku kyabu amma sai Allah ya sa masa alheri mai tarin yawa, da yawa za ku kyabu sai Allah ya sa masa alheri mai tarin yawa. Wato abun nufi anan shine idan tana da wani hali da bai maka ba, bata iya abinci ba, ko tana da yawar magana, ko bata iya kwalliya ba, ko kazamiya ce, ko tana wani tsami, ko tana da wata matsala da kai bata maka ba, to tana da alkhairai da yawa kuma da Allah ya halicce ta da su, ka dubi wannan alkhairan ka kawar da kai akan wannan matsalar ka yi hakuri, shine kiran da Allah ta'ala yake. Kar a dalilin wani abu guda ɗaya da bai maka ba, ko guda biyu da bai maka ba game da matarka, ka sa mata karantsana, ka ci gaba da musguna mata da gana mata azaba, a'a. Allah ta'ala ce dubi alkhairan kuma da take da shi, kai din ba kamar mace bane, kuna da bambanci, ai mace ce za ka yi shekara da shekaru kana mata alheri, ran da ka ɓata mata sau ɗaya suna kawai kanwata ta haihu kace ba za ta je ba, to wannan ranar sai ka gane cewa baka taɓa mata alheri ba ita a wajenta akan wannan matsalar. To idan kai ma ka zama haka, to menene amfanin shugabancinka akan ta? Bayan mun ambata daga cikin sabubban shugabanci shine bambancin halitta tsakaninka da ita. Idan kai ma ya zama na cewa ba za ka iya haƙuri da damuwarta ɗaya ba, ko damuwarta biyu ba, ko damuwarta uku, kuma ba za ka iya jura ba, sai dai kana tsaron halaye munana na yau daban na gobe daban, to wannan alama ta nuna cewa kai ma kana da zuciya irin ta mata ke. Don haka dole rayuwarka ta zamantakewa ta aure za ka ga tana samun matsala, saboda ka fita daga cikin wani sababi, daga cikin wato sababba da suke baka damar iko da damar kulawa da iyalanka. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yace la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar, kar wani mumini ya kyamaci wata mumina musulma mai kallon alqibla sai kabbara harama tai sallah amma ka tsaneta ka washeta manzo Allah sallama yace kar wani mumini ya ci wata mumina musamman saboda wani hali nata ko wani kuskure nata ko wani gazawa nata in shariha minha khuluqan idan akwai wani hali nata wanda baya so ya ci shi fa biya minha akhar akwai wani hali kuma da zai ga cewa yana santa da wannan halin yana son wannan halin saboda ta iya shi ta kuma kware a kansa ta yi bintinka a kan sauran matansa idan ta fi daya don haka alqur'ani mai girma sai ya sanya wannan damar da wannan ikon da namiji yake da shi akan matarsa wato dama ce mai iyakoki an sa mata kadarko ba wai kawai zaka diban karan mahukaciya da tsarin rayuwar bane ka gudanar da rayuwar bisa son zuciyarka sannan shari'ar Allah mai hikima addinin Allah mai tsari ya zo da matakai na gudanar da rayuwar aure a lokacin da ake samun matsaloli ai ya gabata cewa zaka iya ganin abin da baka so a wajen matarka to idan kaga abin da baka so a wajen matarka menene abin yi me ya kamata karo na farko hakuri alqur'ani ya baka fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katiran annabi ma sallallahu alaihi wasallam yace kai hakuri akwai wasu alkhairan tana da su ka dube su ka ajiye wancan ka hakura da shi a zauna lafiya ka ci gaba da shugabancinka kuma duk lokacin da mace ta fahimci cewa kana da kara duk sanda mace ta fahimci cewa kana da kara kana mata hakuri akan wasu matsalolinta to kuma duk lokacin da kake kara yin daraja a wajenta ba komai yake sa gidajen mu suke kokarin kwacewa a hannunmu ba sai renin da yake shiga tsakaninmu da matayenmu ko ba komai yake kawo renin ba illa kurakuran da muke tafkawa a cikin shugabancin shi yake kawo renin Allah madaukakin sarki ya biyar da al'amarin mataki mataki idan mace ta gagare ka tana da wani hali ko fita ba da izininka ba ko tana da wani hali na daukan dukiyarka tana almubazzaranci da shi ko tana da wani hali na wanda shari'a bace da shi ba baka son fa wannan hali to sai ka bi da ita matakin da alqur'ani ya umarce ka bi da ita wallahi takhafun nushuzuhunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila ubangiji ta'ala yace matayen da kuke tsoron tawayen su kuke tsoron bokarewar su da fita daga da'a ki musu wazi ka zaunar da mutaka mata wazi ba sai da aya ko da hadisi ba yi mata da hankali in baka da aya baka da hadisi wani lokacin da hankalin ma zai fi jawo hankalin mace akan aya da hadisi domin wala'alla lokacin da kake karanta mata aya da hadisi tana da kurakuranka kai ma da ka ketare aya da hadisin kana faɗa tana lissafawa don haka ba za ta fahimce ka sosai ba amma kai mata wa'azi da hankali ta fahimta tunda Allah madaukakin sarki ya ambace shi daga hanyoyin magance matsala to magani ne amma nawa ne cikin mazaje yake iya zama da matarsa ya tattauna matsala da ita nawa ne cikin mazaje yake da lokacin matarsa mataye suna yawan complain suna yawan bada ambaton matsalolin mazaje ba shi da lokacin ta kwata kwata in gari ya waye ya fita in ya dawo ran sabaci sai kwanciya sai bacci in gari ya waye sai fita sai masifa sai tsawa mutum zai yi sati da zauna da matarsa sun yi magana ta arziki ta fahimta ba wani ma yayi wata idan ka ce mata yanzu rabon da ku zauna ku tattauna matsalar tun yaushe ta ce tun ina amarya kuma wajen ka ce maka to abu tsohon abu ne kin tana amarya rabon da su zauna su tattauna shi da ita to kaga wannan matsalar to Allah ya sako daga cikin maganin matsala shine zama a tattauna matan nan suna da rauni kalamai sai su sa ta hawaye sai ta baka hakuri shikenan magana ta wuce wani lokacin dura musu bakin ciki ne na yau daban na gobe daban na jiya an yi shi wannan yake sa kullum mace sai take fandarewa amma idan za a bi matakai to za a samu saukin rayuwa kai ma kuma ba riba a ce kullum matarka ba kwa jitawa wallahi ba riba mai amfanin aure auren nan fa jin dadi ne to me amfanin sa idan aka ce matarka kai da ita wai sati guda ba kwa magana wani haka zaka ji ga ba ita aini matar gidan ma rabon mu da magana sati guda to kaga ina dadin rayuwa babu wahjuruhunna fil madaji'i idan wa'azi bai yi ba to mataki na biyu ku kaurace musu wajen kwanciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace irin wannan kauracewar a gida ake ba a barin gari ba rani ake tafiya ba idan iyalanka sun bata maka rai ka fice ka bar garin wannan ya saba sunna kana nan a gidan amma ka kaurace mata kwanciya tana gado kana tabarma ko kana kujera ko tana daki kana falo shine kana fushi kenan ko tana falo kana baranda in babu sanyi ko damana in ba haka ba sai kai ka sa kanka azaba ita bata azabtu ba sannan mataki na uku wadribuhunna idan wannan bai yi ba to ku bulale su amma bulalar ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duka ba mai fasa jiki ba duka ba mai fasa jiki ba ba kuma mai yawan maimaituwa ba wani bawan Allah ya tambaye ni yace gafarta mallam da wani irin duka zamu yi la'akari da shi wanda zai kashe aure nace masa dukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ko mai fasa jiki ko kuma yana wayo mai maituwa in ka tambaye ta ya taba miki duka sai ta ce maka ai wannan na biyar ne ko wannan na shida ne ko wannan na bakwai ne to ba mutumin kirki bane haka shi kansa dukan ba wai shari'a ta zo da shi bane kawai ka sa mata gaba kai ta dukan ta kaman bawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kar ku yi wa mace dukan bawa kamar kun samu bawa yace ɗayan ku ta iya yiwuwa fa ƙarshen duk ƙarshen yini ya dawo yake zai kwanta da ita wannan ba abun kunya bane ni ina mamakin ma wanda yake rayuwar kunci da iyalansa da yake samu biyan bukatar sa ai mace kan ba za ka more ta ba idan ba ku raha in ba ku raha kuna wasa kadan da kiga dan bayanta kadan shafa kanta ai ba za ka more ta ba da yayin mutane suke jin dadi da matayansu a irin wannan kamannin da suke rayuwa da su wannan matakan da Allah madaukakin sarki ya ambata guda uku wasu sukan dauke su matakai ne da zaka bi da matar in wa'azi bai yi amfani ba ka koma wannan matakin in wannan matakin bai yi amfani ka koma wannan matakin wasu kuma sukan dauka matan ne kowace da irin wanda yake mata aiki akwai wacce wa'azi ne yake mata aiki dan haka koyaushe ma in ka mata wa'azi za ka gyara to wannan baka cewa dan ta maimaita za ka tafi mataki na gaba in dai wa'azi yana ka ta nutsu ta gyara to wa'azi ne shine maganin ta wacce kuma ba ruwanta da wa'azinka kai ma kurakuranka sun yawa tare na ka dan haka in ka zo kana mata wa'azi ma na mai bunsuru kake a zama da mai bunsuru ko to irin sa kake ba za ta fahimce ka ba abin da ya dame ta kai kashashiya ce to irin wannan sai ka duba a cikin matakan wanne ne mai mata amfani za ka samu wata ba abin da ta tsana a rayuwarta irin ka zo kwanciya ba ka kula ta ba ita kuma abin da ta tsana ke duka burkinta idan dai za ka zo kwanciya ba ka kula ta ba to za ta yi maka biyayya ita kuma abin da ta tsana ke to idan ka gane tana da wannan damuwar to da wannan damuwar kai kuma za ka rika saita ta wata kuma in za ka yi wata baka kula ta ba Allah tura ke ya a sauka lafiya ba ruwanta da kai ba wa'azin za ta ji ba kuma kwanciyar bai dame ta ba ka shekara ran da ka dawo sai ka ce ka gaji kenan to kaga wannan ba magani bane daga ka ci gaba da biyan bukatar ka nemo ta hanya kar ma ka azabtar da kanka kai ne ka sa kanka azaba to sai a je matakin da zai yi amfani ya zo daga Jabir dan Abdullahi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqullaha fi nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah ولكم علينا الا يطئن فروشكم احدا تكرهونه فان فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرئ ومبرئ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف wannan hadisin yana karfafa abubuwan da muka ambata ne a baya cewa ku kula da mata ku yi musu alheri ku tuna cewa amana ce aka danka a hannunku ku tuna cewa kun halattawa kanku farjojinsu da kalmar Allah duk wanda aka zo dauki daurin aurensa ko dai an yi innal hamdulillahi ko an yi salatin annabi goma goma ko salatul fati aka yi dai an ambaci sunan Allah dan haka kun halattawa kanku farjojinsu da kalmar Allah sai da aka kira sunan Allah aka halatta muku farjo ku dinga tuna girman wannan al'amari sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yace kuna da haƙƙi akan su kar su tsora a shimfiɗar ku wanda ba ku so sannan idan sun muku haka irin wannan tawaye na tauye haƙƙokinku irin wanda Allah madaukakin sarki ya hana to ku dake su amma duka ba mai fasa jiki ba su kuma suna da haƙƙi akan ku na ku ciyar da su ku tufatar da su bisa tsarin shari'a a lokacin da miji ne ya bankare yanzu wannan duk an faɗi tsayuwar miji da kuma matakin da zai dauka idan mata ta bankare to a lokacin da mijin shine ya bankare shine ya fara nuna mata ya fara mata kwana sai ta zo ta fara fahimtar cewa wani fa take takensa fitina yake so yana son rashin zaman lafiya to sai Allah madaukakin sarki sai ya zo da mafita sai yace wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulhan wa sulhu khair wa uhdirat al-anfus shuh Allah ta'ala yace idan mace ta fuskanci mijinta zai bankare zai fita daga ainihin wato zai fita a giya zai fita a linzami to Allah ta'ala yake babu laifi su zauna su tattauna su samu matsaya kuma samun wannan matsayi shi ya fa alkhair misalin wannan aya ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Nana Sauda ta kai shekara 50 a duniya ta haura 50 sai ta ga alamun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai damu da ita ba amma karancinsa da irin wato alherinsa yasa kawai fahimta ta yi amma bai shiga haƙƙin nata ba amma ta fahimta to amma sai tana ganin karfa abin yayi nisa har ta kai ga yanke shawarar rabuwa da ita ita kuma babbar masifa a wajenta shine ran da ya yanke shawarar rabuwa da ita sai ta zaunar da shi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ta zo da matsaya ya ma'aikin Allah ni abin da nake so da kai shine na zauna na yi shawara anya ku ba za ka dauki kwana na ka ƙara akan wata daga cikin matanka ba yace ah to wa kike gani a cikin su tace ga Aisha na bata Annabi sallama sai ya karba sai yadda sai tace nayi haka ne dan na cigaba da kasancewa daga matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a irga ni a matayensa na mutu a cikin matayensa kuma wannan ya kawo maslaha ta cigaba da zama a haka ya zame mana misali da shari'a ashe mace idan ta ga alamar mijinta ya dauko hanyar fitina da ita to ta duba mecece matsalarsa ta yafe masa wannan bangaren in kwanciya ne idan abinci ne idan wurin kwana ne duk abin da taga cewa za ka iya ita ta yafe kuma ta zauna da wannan auren to ta yafe ta zauna da wannan auren su yi sulhu a wuce wannan wajen yafi alkhairi akan ta tada fitina sai an bata wannan haƙƙin kuma auren ya mutu kun ga ba haka mataye suke fuskantar matsaloli ba a gidajen aure a al'adunmu ne yanzu duk abin da mace ta rasa na wani haƙƙi daga mijin ya gaza wajen bata to duba kishiyoyinta take yi sai ta tada bore sai ta tada fitina karshe auren sai ya bantare gaba daya wata ma fitinar ta sai ka ga akan aure ne zai yi aure bai saya mata leshi da zani da takalmi ba bai mata akwatin uwar gida ba akan wannan in ta tada rigima sai ta gutsure auren kaga wannan alama ya nuna cewa matayenmu suna da karancin fahimtar wato aure da darajar aure da yadda ake zamantakewar aure da hakuri kuma karshe ta je tana ta zawarci ko kuma ta tafi kan wata ta bar ƴaƴanta kuma anan kuma fitina ta sake kunnowa akwai rashin lissafi a ciki da rashin masu shawara da haka mata ga irin matakin da musulunci yazo da shi idan kun ga matsala tattare da miji wani lokacin kuma zaka samu daidaituwa sai ta gagara tsakanin mata da miji daidaituwa sai ta gagara idan daidaituwa ta gagara tsakanin su to abin da yake faruwa sai manya su shigo kuma ana ganin auren zaman lafiya ya gagara an kasa gane waye ne matsalar matsalar bata fito ba amma zaman lafiya ya gagara yau tana gidan su jibi tana gidan su gobe shi ma ya kwana a masallaci haka matsaloli suna ta kunnowa to gudun kar a taka dokokin Allah to sai a tada manya a samu wani mahukunci cikin iyayenta mahukunci cikin iyayenta su su zauna su yi shawara akan matsalar auren nan وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا الله تعالى يتي إذا كن جسورا ربي ورد أكان ما أورك كن جسورا ركتم ياهي أناني أكان ما أورك جو كتايا دون ما هو كن تيتكين يا لنتا دون ما هو كن تيتكين يا لنتا سزونا ستتونا سسامد دمتايا waɗannan ana ce musu hakamani idan suka kashe auren ya mutu idan suka tabbatar da auren suka sasanta su aure yana nan ya tabbata idan kul'i suka yi a tsakanin su kul'i ya tabbata wa'annan mutum biyu duk hukuncin da suka yi akan wannan auren ko wajen alƙali aka je to da wannan hukuncin zai yi aiki shi zai zartar su kuma bihi kad hakama yumda wala idara lizawjin fi ma fa'ala abinda duk suka hukunta shi za a zartar na hukunci sauran su ma'aurata ba su da sauran hanzari kuma cikin hukuncin da waɗannan dattawa suka yi guda biyu sannan a lokacin da shi mijin ya ƙi matar fa akwai lokacin da shi ne baya santa tana da matsalar da ba zai iya rayuwa da ita a haka ba kuma duk matakan baya sun riga da sun wuce yanzu kawai shi yana ganin zama da ita ba zai yiwu ba to nan ma Allah ya bada mafita wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا إذا مجي يا غبي تانزا ما تاوانا باتامكا با زي تانزا تو شيكي نمبا هانا شبا كونغا با أتي يسكي تبا شي يا غبي تانزا كونغا القرآن أسلوبي ميكاو زي بيتي بتو يسكي تا إن يا غبي تانزا تو يسكي تا سي أكا ريكي مغانا سكي in miji ya ga zai san jama'ata ba hana shi ba amma kar kuma ya ce ta biya shi wani abu a wani dalili bayan ya nutsu da ita ta nutsu da shi ya biya bukata da ita ya ji daɗi da ita haka don neman sako da mugunta da keta ya ce kuma sai ta biya shi kuma shi ne ya ƙi ta ba ita ce ta ƙi shi ba a to in yai haka ya yi zalunci akwai lokacin da kuma ita ce za ta ƙi shi ita ce kawai sai ta kafirce duk matakan an bi ba laifin tsaye ba na zaune cikin hakkokinta ba abin da ya gaza amma haka kawai ba ta son sa nan ma Allah ya bada mafita fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhima fi maftadat bihi in kun ji tsoron ma'auratan nan fa al'amarin ya tutura ba za su tsaye da dokokin Allah ba za ta bashi hakkokinsa na miji ba za ta iya masa abinci ba za ta iya kwanciya da shi ba abubuwan sun kai ga ba za ta iya bin dokokin Allah a auren ba to babu laifi ta fanshi kanta tunda bai yi laifin komai ba ba laifinsa bane ita ce kawai ta ga ba za ta iya zama da shi ba sai ta fanshi kanta ya faru lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko wata mata ta zo ta sami ta ce ya ma'aikin Allah mijina Thabitu bana aibata addininsa ko halinsa na kware ne amma kuma ni bana son kafirci bayan musulunci wato bana son sa bana kaunarsa annabi alaihi salatu wassalam ya ce to za ki mayar masa gonarsa da ya baki lokacin aure ta ce ga gonarsa nan ya karba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to karbi gonarka ka sallame ta shikenan magana ta kare don haka wannan ma wata hanya ce da ma'aurata su kawo karshen rayuwarsu idan aka samu matsala daga bangaren ita matar ita ce ba ta san miji kunga duk waɗannan matakan sun zo cikin alkur'ani mai girma na yaya marahil zamantakewar idan ta gurbace ba ta da kyau. To amma ba haka ake so ba. Ba a san rigima ko rikici. Asalin aure an gina shi ne don nutsuwa. Ko wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Mataye an yi su ne domin ku samu nutsuwa. Namiji ya samu nutsuwa, ita ma ta samu kwanciyar hankali. Zai je shi ya samu abinci, zai je shi ya samu abin sha, wurin kwanciya an gyara, komai zai same shi. To wannan ita ce nutsuwar. Sannan zai biya bukatarsa, irin biyan bukatar da likita ma ba zai iya samar maka ba. To wannan kwanciyar hankali da nutsuwar haka ake so. Ka ga matarka ka ji farin ciki, ka zauna kai tadi da ita, ka faɗi abin dariya, ta faɗi abin dariya, ku yi wasa. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Jabir shawara. Jabir ya ce ya yi aure budurwa ko bazaura? Ya ce bazaura. Ya ce a Jabir baka aure budurwa ba, ka yi mata wasa, ta yi maka wasa. Sai Jabir sai ya kawo uzuri. Don haka ashe mace mijinta yana wasa da ita ne, yana samun nutsuwa da ita. Ku duba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haura shekara 50, ya taso mu 60, amma ya bina na Aisha har guje-guje. Ya bina na Aisha aka gudu ba don komai ba, sai don ya nuna yadda ake samun nutsuwa da mace. Yake wasa da ita, yake zolayarta, take ba shi amsa. Wannan ba kuma yake nuna ba illa ashe matarka kwanciyar hankalinka ne, farin cikinka ne. Idan ba ka ga matarka ta ji farin ciki ba, in ba ka yi magana da matarka ta ji farin ciki ba, to an mori aure ban da kai. Don haka daga cikin abin da yake samar da jin daɗin rayuwar aure akwai soyayya da tausayi. Soyayya da tausayi nan da an ce mun lokaci yayi, soyayya da tausayi su ne asalin tushen rayuwar aure. Soyayya da tausayi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. To amma da na duba waƙi'i abin da yake faruwa a ƙasa, sai na fahimci wani abu game da soyayya da tausayin nan. A lokacin da namiji yake neman aure, za ku ga irin yadda yake soyayya. Za ku gani ko kun sani? Yawwa, yadda yake soyayya. In ya tuna ta daɗi zai ci, in ya ga lambar ta daɗi zai ci, in ya ga kwalmi ɗinta ko miskol ɗinta farin ciki, kai in ya ga ɗan gidansu farin ciki, kai an yi wani karen gidansu ma in ya gani daɗi yake ji. Lokacin soyayya, idan ranta ya ɓaci hankalinsa ya tashi, idan ba ta mar flashin ba ya damu, yau wuni guda wanke ba ta mun flashin ba. Idan ta masa tek layi biyu ba doguwar magana, hankalinsa ya tashi, me ya faru? Wane shi yake faruwa ko ba shi yake faruwa ba? Yake faruwa. To daga idan aka yi aure sati ɗaya, sati biyu, shikenan sai wannan abubuwan suna raguwa suna raguwa. Wata rana idan ta kira shi ma ta ce, dalin a ina kake? In ya dawo sai ya nuna mata yatsa, kan na sake fita kinin waya ki tambayeni na nan, kin aike ni ne? Kaga wannan alamu sun nuna cewa abubuwa suna komawa baya. To a daidai wannan lokacin, ai dama Allah madaukakin sarki ya tanadi, wato ya jigajigan al'amura guda biyu ne ko? To akwai ɗayan ai tausayi. Idan soyayya ta yi sauki, ɗauko tausayi. Kar kuma rashin tausayi ya shigo ciki. Ɗauko tausayi zai riƙe maka auren, ita kuma ta karɓi soyayyar. To abin da yake faruwa kenan, duk matar da ta karɓi soyayyar, namijin kuma ya karɓi tausayin, to za a ci gaba da rayuwar kuma ana jin daɗinta. Ita ta karɓi soyayyar ba ta fushi, tana binsa a haka, ya murɗe ta bishi, ya murɗe ta bishi. Tun yana dalin, tun yana suriti, har ya dawo baban wane. Ko ba ba aka manta wancan sunan? Ya dawo baban wane, ya dawo wari ne, aka ta canza suna dai ga sunan. To tana binsa saboda tana son sa, duk abin da yake so tana yi, duk abin da baya so tana bari. Mata suna da wannan amanar, ku taya na gaskatawa. Mata suna da wannan amanar, ana gana musu walakanci amma suna bin mutum, suna bin dokokinsa, suna son sa. To kai kuma ka ji tsoron Allah, ka ɗauko tausayi ka saka, ka tausaya mata, ka riƙe ta da amana, ka riƙe ta da tausayi. Saboda dama mawadda da rahma su ne suke kyautata zamantakewa. Sannan haƙuri da juriya yana daga cikin abin da yake taimakon zamantakewa ta aure. Haƙuri da juriya, akwai misalansu, sai dai babu lokaci da zamu ambaci misalansu. Sannan akwai wato adalci da kula da irin halin da mace take ciki. Adalci da kula da irin halin da take ciki. Wani lokacin mazaje suna kuntata wa mataye basa damar da za su yi numfashi. Tana da haƙƙi. In jima'i ne, idan baka so, to kar ka tsawaita mata rashin jima'i saboda kai baka bukata. Ka matsa kai mata jima'i, ita ma mutum ce tana da bukata. Wani lokacin akan family planning, ka ga namiji ya matsa sai matarsa ta yi planning, tana da haƙƙin haihuwa ita ma. In ta yarda a yi planning, shikenan in ba ta yarda ba ka ba ta haƙƙinta na haihuwa. Amma kacin nan duniya sai dai ba za ta haihu ba. Ba za ta haihu ba. Gaskiya wannan akwai rashin tausayi da rashin adalci a ciki. Ta haka kamar yadda ita in za ta yi planning sai da izininka, haka kai ma in kana so ta yi planning, to ka ba ta haƙƙinta ita ma mutum ce tana da haƙƙi na haihuwa. Kar ka ɗora mata abin da ba za ta iya ba. Tana da ciki, ka tilasta mata abin da ba za ta iya ba. Ba ta da lafiya, ka tilasta mata abin da ba za ta iya ba. Wannan yana daga cikin abin da yake gurɓata zamantakewa ta aure. Sannan ka nisanci cutar da matarka ta kowace irin hanya ce. Annabi sallama ya ce, kar ka daki fiska, kar ka cutar da matarka ta hanyar aibata ta, ka ce mummuna ce, ko ka zage ta da iyayenta, don wani ya tashi zagin matarka da iyayenta yake haɗawa duk ya zaga. Ana musu irin wannan rashin mutuncin kala-kala, da duka, da zagi, da waye hantara kala-kala. Annabi sallallahu alaihi wasallama da wani ya tambaye shi daga cikin wasiyar da ya masa shine, kar ka daki fiska, kar kuma ka munana ka aibata matarka. Daga ƙarshe dole zan haƙura daga daidai wannan gabar, ba don komai ba, sai dan lokaci ya riga da ya tafi. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan abin da muka faɗa na daidai, abin da muka yi kuskure Ubangiji Allah ya gafarta mana. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka cikin wannan aure da sauran aurarekin mu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ah, chica.